Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, da halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sojojin Iran sun yi gwajin harin jirage mara matuka a gabar tekun Oman da kuma kusa da mashigin ruwa Hormuz a jiya Asabar a matsayin wani bangaren hina atisayin shekara-shekara da take yi a cewar talabijin kasar. A halin da ake ce kuma ana ci gaba da zanga-zangar kijinin gwamnatin da aka shafe sama da watanni uku ana yi. Hotunan bidiyo da aka kafe a shafukan sada zumunta sun nuno masu zanga-zangar a wata kasuwa a birnin Tehran da wasu birane da garuruwa da dama har da yankin Kurdawa. An rufe wani bangare na kasuwar Tehran din saboda masu zanga-zangar da hukumomi ke afka musu. Talabijin kasar ta ce jirage mara matuka da ake kira Ababil 5 an yi amfani da su wurin rawar daji a karin farko, kana sun yi nasarar kai ga inda suke aunawa da bama-bamai bayan sun yi tafiya mai nisan kilomita 400. Iran ta gwada jirage mara matuka na soja da dama a cikin sama da shekaru 10. Batun jiragen soja da ba su da matukan ya zama takaddama tsakanin Iran da Amurka da kawayenta da suke ikirarin Tehran tana baiwa Moscow jirage mara matuka da ake amfani da su ana kaiwa Ukraine da kasashen yamman ke mara mata bayan hari. Ma'aikatan tsaron Amurka da ta harkokin waje ba su yi wani jawabi nan da nan ba yayin da aka nemi jin ta bakin su. Zaftarewar dutse da laka sun rufe hanyoyin mota a ranar Juma'a a fadin jihar California yayin da aka zuba ruwan sama a cikin jerin hadari da za a iya gani a sabuwar shekara da kuma yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wurare da dama a jihar da kuma dusar kankara mai yawa a Sierra Nevada. Wata guguwa mai karfi da girma da kuma tsawo ta kada daga cikin tekun Pacific inda ta fara dannawa a fadin arewacin jihar a shekaran jiya Juma'a. Kana an yi hasashen za ta zo da ruwan sama kamar da bakin kwariya a jiya Asabar a cewar hukumar kula da yanayi ta kasa a Sacramento. An ba da gargadin samun guguwar lokacin sanyi a yau Lahadi da zai sama akan tsaunuka a Sierra Nevada daga kudu da gandun taro na kasa na Yosemite zuwa arewa da tafkin Tahoe, inda za a iya samun dusar kankara mai tsawon taku 5 akan tsaunuka a cewar hukumar kula da yanayi ta kasa a Reno, Nevada. An samu ambaliya a yankunan arewacin California a jajiberin sabuwar shekara. Jami'ai sun yi kashedi cewa koguna da tafkoki ka iya batsewa, don haka mazauna wuraren su yi tanadin matakan kariya. A wani jawabin bidiyo a jajiberin sabuwar shekara, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin makami mai linzami da Rasha ta kai a Ukraine. A yau wannan harin makami mai linzami da Rasha ta kai ba shi ne karshen shekara ba, ko da kuwa ya 'yan ta'addan suke so, wannan shi ne manufar Rasha, inji shi. Da yake mai da martani ga hari ta sama da Rasha ta kai a jiya Asabar, Zelensky ya ce kasar ta 'yan ta'adda ba za a gafarta mata ba, kuma masu ba da umarnin kai irin waɗannan hare-haren da masu kaiwa ba za su samu yafiya ba. Harin da Rasha ta kai da safiyar jiya Asabar ya turnuke sararin samaniyar Ukraine. Mutum ɗaya mutu, kana akalla wasu mutane 30 sun jikata a fadin kasar. Manyan fashewa guda 8 ne suka faru a Kyiv, babban birnin kasar, da wasu wurare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, kungiyar tarayyar Turai ta yi kira ga kasar Rwanda da ta daina taimakawa kungiyar 'yan tawayen M23 wadda ta kwace wani yanki mai girma a lardin Kivu ta arewa a makwabciyarta Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo. Kasar Congo da ake kira DRC a takaice, tare da Amurka da wasu kasashen Turai, sautari tana zargin makwabciyarta kasa mafi kankanci a yankin tsakiyar Afirka da taimakawa M23. Ko da yake Kigali babban birnin Rwanda tana musanta wannan zargin. Kungiyar 'yan tawayen ta kabilar Tutsi ta kare dannawa a cikin wannan lokaci da kilomitoci 'yan kalilan zuwa babban birnin lardin Goma.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Barkanmu da shiga ɗaya ga watan Janairu na sabon shekarar miladiya ta 2023. A makonnin baya mun kawo muku bitar wasu cikin shirin kamar yadda muka gabatar a shekarar da ta gabata. A yau za mu ci gaba da maudu'in namu da ke duba gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya, inda muke da manyan baki da kuma mahalarta zauren. An yi bayanai da dama kan yadda aka yi jihohi uku daga shiyar arewa tare da takwarorinsu na kudu da yammaci takwas. Wato 11 kenan suka amince da gyare-gyare 44 da majalisar ƙasa ta riga ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Yau za mu tashi ne a inda ɗaya cikin manyan baƙinmu kuma masanin kundin tsarin mulki, barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar, yake bayani akan ko menene siyasa. Barista gare ka.
Siyasa shine tsari na rike amanar jama'a. Dan siyasa da Najeriya yana kallon kanshi a matsayin gurbi ne ya samu ya gina kanshi da waɗanda yake. Amma shugabanci idan an san ma'anar shi amana ce, ba kyau ko ilimi ko ƙarfi ko asali ko wani abu ka fi wani ba. Kuma ka sani cewa idan ka saci ƙuri'a ƙwaya ɗaya ka zama shugaban ƙasa ko ka zama gwamna, to a shekarun da ka yi shekara huɗu ko shekara takwas ɗinnan duk mahalucin ɗan adam da yake ƙarƙashinka, da tsirai da dabbobi da ƙwari, duk wani da yanayi da yake ƙarƙashinka, to a haramun kake kowane sakan da kake a shekara huɗu ko shekara takwas ɗinnan. Kuma Allah sai ya maka shari'a akan zalun ci da kai kawo kujera ɗin. Saboda ka yafi kyau ka ɗauki mutum ɗaya ka kwace mashi ko biliyan nawa ne ka wuce, in ya ga dama ya ce ya yafe shi kenan. Amma ƙwayar misƙalin zarratin na albaitul malin ƙasa in ka sata, to kana da shari'a, saboda miliyan 217 ɗin nan suna da haƙƙi a kanka. In ba su yafe ba, Allah ba zai yafe maka ba. Kuma gobe kiyama za a mutu, kuma za a yi hisabi akan shugabancin da kai.
Bari mu ba commissioner watsa labarai na jihar Zamfara Alhaji Ibrahim Dosara dama shi ma ya tofa albarkacin bakinsa. Commissioner gare ka.
Ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Didda yake nazo na sharbi wannan shiri, zan yi sharhi a irin na fahimta a matsayina ta dan Najeriya. Wato dukkan irin gyaran da ake so a kawo Najeriya, in dai na kundin mulkin ƙasa ne akwai shi. Duk wata doka da ka sani wadda da an bi ta kai da ƙafa, da Najeriya ta zauna lafiya, 'yan Najeriya sun zauna lafiya, ƙasa ta ci gaba. Amma mu ne 'yan Najeriya ba ma bin waɗannan dokoki. Kowa duk abin da ya ci karo da abin da ke ra'ayinsa ba daidai yake ba, kuma sai ya yi kutun-kutun yadda za a yi fatali da wannan doka. Saboda haka ba wai kundin mulki za a gyara ba, zukatanmu mu 'yan Najeriya da ƙwaƙwalwanmu za a wanke, mu kasance masu biyayya, masu bin doka da oda, masu so da ƙaunar ƙasa. Domin muddin mu 'yan Najeriya ba a yi mana tarbiyyar da ta dace da mu ba, to har ƙasa ta naɗe, duk gyaran da za mu yi ba mu samun abin da muke so, saboda kowa ra'ayinsa yake so. Yau idan aka ce ga doka an yi wani abu, in dai dokan nan ba ta yi daidai da ra'ayina ba, duk yanda ko ta kawo ci gaban ƙasa da kyautatawa da haɓaka ƙasa ban son ta, kuma in ina da ƙarfi sai na yaƙe ta, kuma na yi nasara. Saboda haka ina kira ga 'yan majalisun dokoki, maimakon su yi magana a gyara kundin tsarin mulkin ƙasa ba shi ba ne ba, su yi magana ya za a yi a inganta tarbiyyar 'yan Najeriya. Lokacin da shugaba Muhammadu Buhari, lokacin da yana shugaban soja, ya zo da irin wannan shiri na gyara tarbiyyar 'yan Najeriya, an samu sa'ida kuma ya nuna cewar ana iyawa. Amma cikin ɗan lokaci kaɗan aka yi kutun-kutun da wannan ƙuduri da ake da shi. Saboda haka duk koke-koken da za mu yi ta yi 'yan Najeriya, koke-koke ne muke yi na jin daɗi, domin mu muka haddasa dukkan matsalar da muke cikinta. Don haka kirana ga 'yan majalisun dokoki na ƙasa da na jiha da su mai da hankalinsu a kan gyara ƙwaƙwalwa, ko in ce wanke ƙwaƙwalwar 'yan Najeriya. Menene wace doka za su fito da ita wadda za a wanke ƙwaƙwalwar 'yan Najeriya, a sa mana tarbiyya kyakkyawa ta son ƙasa da bin doka da oda? Idan aka yi wannan, ba sai mun gyara kundin tsarin mulkin ƙasa ba. Nagode.
To a cikin bakinmu kenan, commissioner watsa labarai na jihar Zamfara magaji Ibrahim Dosara, kuma tsohon dan jarida ne. Dosara, muna godiya a gare ka. Yanzu zan mika na'urar magana ga abokin aiki na Nasiru Adamu Alhikaya, da yace yana da wata tambaya.
In mun tuna mun a zamanin jamhuriya ta farko, muna da tsari irin na Burtaniya ne mai shugaban kasa da kuma prime minister. Kuma har yanzu Burtaniya abinda take amfani da shi kenan, akwai sarauniya ko sarki, yanzu sarki Charles shine yake rantsar da prime minister. Kuma in prime minister ba yayi wani laifi ko wani a majalisa, zai yi murabus, kira yi murabus, in yi murabus kuma za a sake sa wani. Don haka yanzu shin barista mai nasara a takaice kafin mu tashi, ya za a yi a iya sauya wannan abu? Yanzu wani mataki za a dauka? Shugaban kasa ne zai kawo wannan magana gaban majalisa ko talakawa ne za su yi wannan aikin?
To, na ɗaya dai abu ne wanda yake kusan da wuya, domin babban matsalar demokradiyyar Najeriya ita ce son kai. Kamar yadda Alhaji Ibrahim Dosara ya faɗi, son kai shine babban matsala din. Alal misali, ɗan majalisar nan su suka yi dokar zaɓe. So shidda ana kaiwa ga shugaban ƙasa, ana mata faskwarima, ana mata gyara, da aka gama waɗanda suke unguwar zoma wannan dokar su ne yanzu suke adawa da wannan doka ɗin. Doka ta fito sashe na 115 da a cikin baka ta ce ba za ka yi takara biyu a kakar siyasa lokaci ɗaya ba. In ka yi takara ɗaya ba ka samu ba, sai dai ka yi tagumi ka yi kallo ko ka goyi bayan wani in ya ce ba ka mukami na naɗi. Amma sun je ba su samu ba, sun yi tsalle sun ce kujerar wancan nake so, wanda ba su cikin waɗanda aka yi zaɓen ciro na farko, wanda karan tsaye ne da sashe na 29 da 30 da 31 da 32 da 33 da 34 na dokar zaɓe ta Najeriya. To dole idan ana so a yi wannan gyara, ban tsammanin 'yan majalisa za su yarda su yi wannan ba, su a ƙashin kansu. Kuma sashe na 8 da na 9 da na 4 da na 11 na tsarin mulkin Najeriya ya ɗora nauyin a kansu, su ne za su yi. Abubuwa biyu ne nake gani. Dama ce ai akwai bangare daban-daban kamar yadda na bayani, hurumi daban-daban na mulki. Idan aka ce gwamnati gore ne kwar uku, masu yin doka, masu aiwatar doka da masu hukuntawa an saba doka. Yawwa, sashe na 4 da na 5 da na 6 da na tsarin mulkin Najeriya. To saboda haka idan har ana so a yi wannan, yanzu ne daidai da za a iya yi. Wanzami baya son tsaga. Yanzu da yake kakar siyasa ta zo ƙarshe, mai yiwuwa in an roke su aka ba su sinadari da zai iya sawa su amince, to mai yiwuwa 'yan majalisa su iya yin wannan gyara yanzu? Idan ba su iya yin wannan gyara ba, to ina kyautar zaton sai dai a yi amfani da abinda kwararren wannan lauyan nan ya ba da dattijan nan ya ba da shawara ta cewa a yi taron ƙasa. To idan aka zo lokacin da za a bajeta a sake yin gyaran tsarin mulkin gaba daya, to ana iya fito da wannan tsari din nan na sambal na cewa zauren majalisa daya. Amma waɗannan 'yan majalisa ba za su iya ba, saboda wanzami baya son tsaga. Sai an canza ruhin siyasa gaba daya, kishin ƙasa da tsoron Allah da rukun amana da ma'anar menene nauyin shugabanci, sai an dawo da wannan ya zama shine jagora ga duk wani wanda zai tsaya takara da kuma ɗan siyasa. To sai an dawo da wannan, sannan ne za mu samu irin waɗannan 'yan siyasa na zamanin da waɗanda shekara 100 bayan mutuwar su wasu suke neman ma su bauta musu saboda nagartar irin aikin da suka yi a matsayin su na 'yan siyasa lokacin zamanin su.
A daidai lokacin da kake kalubalantar 'yan majalisa, sai mataimakin gagara Badau na majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya shigo wannan zauri. Akwai aikin da ya dan rike shi domin dama da shi ya kamata a fara wannan zama. To, distinguished senator, ka shigo a gaba, ka ji kalubalen da barista mai nasara yake yi muku a batutuwa da suka shafi gyaran dokar ƙasa, wanda a makon da ya gabata ne kuka yi bayani cewa jihohi 25 ba su amince da abin da kuka yi ba. Kai kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin nan ne na majalisar dattawa. To, ga kalubale gare ku. Barista ya yi maganar cewa akwai gyare-gyaren da ba za ku iya yi ba. Ya yi magana akan sabuwar dokar zaɓe da kuka yi da kanku kun dawo, kuma yanzu kuna kalubalantarsa. Shi ya ba da shawara cewa a haɗe ku, majalisar wakilai da dattawa, a mai da ku zaure ɗaya. To, bari mu je ta bakinka kafin mu rufe shirin.
To, jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Mai magana Senator Aliyu Sabi Abdullahi Baradin Bargu, Senator mai wakiltar Niger ta Arewa, mataimakin mai tsawatarwa a zauren majalisar tarayya na Najeriya, watan dattijai na Najeriya. Da farko, bari mu mika afuwan saboda lallai na amince zan zo, amma kuma kamar da kowa ya sani ba mu aje kanmu ba, wasu ayyukan in suka rike mu dole sai mun cire haƙin haka sannan kuma mu tunkari wani da fatan an anshi wannan afuwa a lallai kamar da ita Hajiya Madina Dauda ta faɗa na shigo daidai a gaba inda na cimma demokradiya in action shi barista ya fidda ra'ayinsa kuma ya faɗi albarkacin bakin shi bisa nashi ra'ayi to alhamdulillah dama ita ce demokradiya kowa ya faɗi albarkacin bakin shi abinda zan faɗa anan kamar da muka sani in ana dambe mai kallon dambe yahi kowa sani inda za a buga amma shi wanda yake cikin damben nan kuma ana shigo shi ya san ba hanya ba zai shiga ba amma abun faɗa anan shine ni ina son tabbatar ma masu saurare cewa wannan majalisa na tara ta zo da kishi fiye da kowane majalisa da aka sani ba don wani abu ba saboda akwai abubuwa wanda ya buƙaci a yi shi don kishin ƙasa da sauran watan majalisa ba su iya sani ba ina cikin majalisa na 8 a wancan lokacin PIB Petroleum Industry Bill ba mu iya mu yi shi ba amma wannan karo da yake an samu shugabanni wanda suka ce kai mu tsaya ho mu dakata mu dubi wannan al'amarin kasan mu dole ne mu raya da ita wannan duk masu zuwa cewa ba su amince a yi wannan dokan ba anya a dalilin me yasa suke yin shi suna yi ne don kasan mu ko don kansu ana mu fahimta mun gane don kansu ne shi yasa kuma muka dukufa muka yi duk abin da ya kamata a yi alhamdulillah ana sa mata hannu mu majalisa mun amince kuma aka kai mu shugaban kasa ya rattaba mata hannu yau dai muna da Petroleum Industry Act a dalilin wannan doka yau ta asan da aka yi shekaru ana yi a inda ake hako mai gashi yanzu ka ta fara hitowa hili da ba ai wayennan dokan ba da wayennan abubuwan kila ba za su hito a hili ba amma yanda aka yi dokan nan da abubuwan da ya buƙaci a yi to shi yasa yau gashi nan an zo ana magana masu satan mai ai ba yau aka dade ake yi ba kuma wayanda suka yi bincike sun nuna lalle wannan abun ya dade ana yi na farko kenan na biyu har ila yau a cikin bangaren sashen ita mai tunda nan ne arzikin kasa yake akwai abun da ake kira petroleum sharing contract wanda ya buƙaci wata an sa adadin shekarun da in ta yi za a sake duban dokar a canja mata fasali saboda a ƙara wani abu to ina ganin an yi shekara nawa ba a yi wannan dokan ba kuma Najeriya ta yi hasara bisa wannan shi ma muka yi fashin wannan dokan sannan maganan batun electoral act ake magana a wancan majalisan na iya tunawa ni ne mai magana da yawun majalisan da TJ kuma mun iya kokari a wancan lokacin amma akan dalili daya order of election wancan a lokacin abun ta ruse shi yasa ya shiga ciki ba iya an yi ba amma wannan karin fa an zauna an duba an tantance abinda muka yi mu mun yi ne saboda muna son ci gaban kasar mu kuma maganan cewa kalubalanta ba wani kalubale da muka yi ma wannan doka illa cewa inda muka ga akwai banna dole ne kuma in kuskure ne a da a gyara dama ita doka abin da take so kenan kuma aikin da aka ba mu kenan a matsayin mu na yan majalisa a iya fahimta na inda aka samu kuskure ina gani yana da kyau in sake fasa wannan magana don masu sauraro su gane inda aka ce an samu matsala shine inda aka ce kawai delegate ne za su yi zabe gaskiyar magana shine majalisa gaba daya ba mu kawo wani watan kuduri don a canje wannan bangaren ba kage muka yi kuma idan aka koma a cikin saboda idan ka kawo kana son ka canja doka yanda aikin yake zuwa shine zaka cire sashen da kake son ka canja sai ka ce ga tsohon sashi ga abin da kake son ka canja a cikin sabon sannan sai ka kawo recommendation me aka amince da shi abin da aka amince da shi committee zata sa mana to idan muka zo duba wannan column din shine muke duba kuma iya nawa sani kuma na kalubalance duk wani wanda yake so yaje bincike ya gani wannan bangaren inda aka cire yan party executives in party misali baya cikin abin da muka yi considering wurin watan wannan electoral act ya aka yi Allahu alam kuma na hade shi don mu fahimta amma da aka tafi an sa mata hannu a ƙarshe ko sai muka gano cewa an samu wata ai wani zagon ƙasa wani wuri to in muka ce kuma zamu je a fara bincike sai a ce an kunno wani fitina daga nan ne kuma aka ce a'a a batta haka shi yasa aka ce delegate amma kowanne mu ya sani duk wani dan siyasa
in ka je kauye sun ce ba su ji dadin da aka ce kawai delegates bane wayanda aka zaba esku fa su ma da supposed to part of his statutory delegate kenan because a cikin dokan and other statutory delegate shine aka zame daga an din an ce duk wanda zai zabe party da za ta yi zabe za ku kawo delegates wanda za a zabe su and other statutory delegates kowa ya san statutory delegate su ne ke yin harkar nan kuma dalilin yin haka shine saboda idan delegates sun yawa za a rage watan kawo ko shigo da kuɗi saboda kana da delegates masu yawa mutane nawa zaka iya kasiya amma an kalilan ne zaka murkushe su ne cikin ajihunka yanda aka saba shi yasa a gaskiyar magana ne shi yasa an baka da kuɗi to wasu wurin mutane 33 ne ke zaben wasu a wasu party delegates masu zaben duk ba su wuce 33 ba ni na san inda delegates din ma wanda ke neman su zabe shi har motoci ya iya saye musu to inda delegates sun kai 1000 ka iya ka saye ma duk mutane 1000 mota to saboda haka demokradiya muke magana kuma abun fada nan shine dukkan mu mun san illan a yi siyasa inda kuɗi ita ke taka rawar gani shi yasa ba za a samu mutanen kware ba za a samu nagartattu ba
da wannan jawabi na sanata Aliyu Sabi Abdullahi zamu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda muna ma dimbin mabiyan mu da masu sauraron mu murnar shiga sabuwar shekarar miladiya mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Salisu Shehu Ashaka da Rayuwar Binni
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
farko menene sunanka
Allahi Shehu
sunanka Allahi Shehu wai babban suna ne ashe da kai to ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne ta shusha yana ne ya gyaran takalmi haka kaman kai mutumin wani gari ne
Bauchi
Bauchi a ina a Bauchi
Bauchi a Zare
a Zare to kaman yaushe ka zo wannan birni na Abuja ka fara wannan sana'a daga nan ka fara ko daga Bauchi ka fara wannan sana'a
a daga Jos ne
daga ina
Jos
ko daga nan ka fara wannan sana'a
daga wannan Jos na fara sana'a wannan shumekan
kashi na ganka matashi haka kaman shekarun ka nawa
shekara na 20 ba daya
shekarunka dai 19 kenan
eh 19 ba
to kaman yaushe ka fara wannan sana'a
shekara yanzu shekara 2 na fara shekara 2
to ka fara daga Jos kaman menene ya karfafa maka gwiwa ka ƙara yiwo gaba ka taho nan Abuja
ya na ce mun in zo nan neman sana'a ya ce mun neman sana'a nan kume ka
to ganin cewa gashi na ganka matashi ne shin baka yi karatun boko bane
eh ban yi ba
baka yi ko kadan ba
eh ban yi ba
to amma yaya Muhammadiya fa kai
a ban yi ba
duka to gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana kaman yaya kake fama da wannan sana'a
wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna ne mun samu mun futa yo Allah ya sa
ba ka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a BP maka ba da ka taho nan Abuja
ai Abuja an fi samu Abuja ne Bauchi ba a samu
eh ba a samu a Bauchi
eh ba a samu a Bauchi Abuja ya fi
don ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada wani lokaci zaka ga mutane suna magana cewa zaka ga kaman abinci da kudin haya akwai wahala a ina kake zaune a cikin wannan birni
a garki
to kana biyan haya ne a inda kake zaune koko kyauta kake zaune
a kyauta nake zaune
to wai baka guri kake zama kyauta haka
a ni ma yana na biyo ya samu guri yayin muka zauna.
Amma shi yayin ka yana biyan haya ne a inda yake?
Eh, yana biya.
Okay, saboda shi babban yaya ne kenan, da shi yake biya kai baka biya komai kana zauna a kyauta.
Eh, haka ne.
To wannan sana'a idan ka fara ta a rana kaman kana samun nawa?
Ina samun wani dai 500 ko 400 ko 300 wani. Wani lokaci ina samun 500.
Wata rana kuma ba a yi sa'a ba.
Wata in ba a sa'a za a samu 300 ko 400.
To kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a taka ta ƙara girma ko ko me kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan, menene burinka?
Eh, ina so in ƙara wata sana'a akan wannan sana'a, ina son ƙara.
Ki kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka faɗaɗa ta ko kuma kana so ka shiga wani sana'a?
Ina so in shiga wani sana'a idan Allah ya bani.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Hey.
Zaman duniya ai sai hakuri, wani yaki kafin zai tsoka dan yaro da lafi kuma yana taka.
Kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.